barkan mu sauraron sai yayi mana afuwa saboda mun samu tangardan na'ura amma yanzu ga shirye-shiryen namu sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 23 ga watan Oktoba shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai
Rinar sojin Rasha ta janye jami'an ta daga birnin Kherson da Rasha ta mamaye ta hanyar kogin Naifa saboda hasashen kutsawar da karun Ukraine. Tsohon shugaban kasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya yi zargin cewa tsarin shari'a na kasar yana tattare da rashin adalci da kuma kutsawar maradun kasashen waje. Gwamnatin Taliban Afghanistan ta ce dakarun ta sun kashe mayakan kungiyar IS tara suka kuma kama wasu biyu a wani samame na tsakar dare da suka kai a Kabul babban birnin kasar da kuma wasu wurare.
Kanin labaran kenan a babur rahotanni za a ji cewa manazarta a Najeriya na ganin samar da wadataccen ruwa ba aikin gwamnatin tarayya ba ne. Bayan nan kuma za ku ji cewa majalisar dokoki ta jihar Kano ta zartar da wani kudurin doka da za ta daƙile ayyukan gurɓata muhalli a sassan jihar. Kamar kowace ranar Lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kan turo ta email. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Rundunar sojin Rasha ta janye jami'an ta daga birnin Kherson da Rasha ta mamaye ta hanyar kogin Naifa saboda hasashen kutsawar da karun Ukraine. Tsohon shugaban kasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya yi zargin cewa tsarin shari'a na kasar yana tattare da rashin adalci da kuma kutsawar maradun kasashen waje. Gwamnatin Taliban Afghanistan ta ce dakarun ta sun kashe mayakan kungiyar IS tara suka kuma kama wasu biyu a wani samame na tsakar dare da suka kai a Kabul babban birnin kasar da kuma wasu wurare.
Thomas Auraro dai ai mana afuwa dai har yanzu muna samun tangardan na
Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Cibiyar nazarin yaƙi ta ce shugabancin rundunar sojin Rasha sun janye jami'an su daga birnin Kherson da Rasha ta mamaye ta hanyar tsallaka kogin Naifa saboda hasashen kutsawar dakarun Ukraine. To sai dai Moscow ta bar wasu dakarunta da ta girke kwanan nan da ba su da kwarewa a ɗaya ɓangaren kogin domin kawo wa Ukraine tsaiko wajen mai da martanin hare-hare. A yayin da 'yan Rasha ɗin ke ƙoƙarin kammala janyewa baki ɗaya a cewar cibiyar a jiya Asabar hukumomin da Rasha ta naɗa.
To ma sauraro har yanzu dai muna fuskantar tangardan na'ura sai a yi mana afuwa. To masu sauraro har yanzu da muna fuskantar tangarɗar na'ura sai ayi mana afuwa. to masu sauraro sai ayi mana afuwa saboda tangardar na'ura da muke ta samu tun daga farkon shirin. To yanzu kuma shirin zai ci gaba. Majalisar dokoki ta jihar Kano ta zartar da wani kudurin doka da za ta zakila ayyukan gurbatan muhalli a sassan jihar a daidai lokacin da wasu kungiyoyi a jihar ke ayyukan farfado da aƙidar dashen bishiyoyi da rainansu a zukatan al'ummar jihar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Batun sauyin muhalli da ke barazana ga muhalli da kuma tabbatar da tsaftar muhallin na daga cikin batutuwan da ke kunshe a daftarin muradin cigaba a sabon karni guda 17 na Majalisar Dinkin Duniya da kasashe suka rattabawa hannu a shekara ta 2015. Birnin Kano a Najeriya na cikin birane a nahiyar Afirka masu yawan jama'a, al'amarin da ya sanya baya rasa nasa kalubale ta fuskar muhalli. Kuma domin magance wannan kalubalen ne gwamnatin jihar ta mika wani daftarin doka ga majalisar dokokin jihar, inda ta amince da wata sabuwar doka da za ta fara aiki nan gaba. Dr. Kabiru Ibrahim Getso shine kwamishinan muhalli na Kano kuma yayi ƙarin haske
abubuwan da suke gurbata muhalli. Wannan ya samu ga cewa akwai buƙatar a yi wannan doka saboda a samar da tanaje-tanaje wanda za su hana ko kuma su rage gurbatar yanayi. Abubuwan da ta kunsa ya shafi dukkan nau'i na gurbatar yanayi, ko gurbata ruwa, ko gurbata iska. Duk an yi tanaje-tanaje akai. A misali kamar matsalar da muke fama da ita ta zubar da shara barkatai, wannan doka ta yi tanadi, an yi tanaje-tanaje a ciki.
Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu ƙwararru akan sha'anin muhalli da kiwon lafiyar jama'a da kuma lamuran aikin noma suka dukufa wajen farfado da aƙidar dashen bishiyoyi da renan itatuwa a zakatan al'ummar jihar ta Kano karkashin kungiyar su mai suna Panacea Foundation. Dr. Dahiru Muhammad Hashim da ke zaman jagoran kungiyar yayi ƙarin bayani.
Na karanci karatun likita da na san cewa akwai cututtuka da yawa da suke da nasaba da gurbataccen muhalli. Haƙƙin likita ba wai iya magance cuta ba, iya hana faruwar ta ma shi kanshi yana cikin likitanci, abinda ake cewa preventive medicine. Nasan illoli na ta'azzarar zafi, illoli na rashin ingantacciyar iska, illoli na rashin abinci mai kyau. So abubuwa ne da dama, wasu sun shigo wannan tafiyar saboda inganta harkokin noma da suka ga suna ta zama koma baya sakamakon canjin yanayi. Wasu sun shigo saboda mai rashin kyau ma na muhallinmu da muke da shi. Bishiyoyi sanin kowa ne suna ƙara wajen kyau. Da yawa daga cikin mu da makaranci kimiyya mun san cewa muna yin wannan abu ne saboda samar da ingantacciyar iska ta shaka, sanan da samar da abinci mai inganci wanda za a ci, da kuma sanyaya muhalli saboda irin illoli na zafin muhalli da kuma yaduwar cututtuka.
To amma Madam Nasrim Al-Amin, director kungiyar Saju Africa masu rajin inganta muhalli, ta ce tilas ne sai kafofin labarai da ma'aikatan jarida sun karkata akalarsu kan lamuran da suka shafi muhalli kafin a kai ga nasara.
Ya kamata a ce akwai interest, kaga in akwai ra'ayin ayi zaka duba kaga ina ne ya kamata ai focusing on. To sai kaga me ake yi, me ba a yi, sai mutum ya ga to bari in focusing akan abinda ba a yi. So sai kuma yana da kyau kuma a ringa taimakawa kaman manema labarai, yawancin su suna da ilimin da zafi, suna da fasaha, amma ba kayan aiki, ba kuma kudin da mutum zai tattaki ya je wani gari ko wata kasar ya abin da ya kamata. So in za a yi providing da wannan tallafin na financing ko funding, so mutum ma ba sai ka ce mishi je ka nemo labarin kaza ba, ya san yana da yadda zai je ya nemo labarin da ya kamata.
Kamar wasu sassan duniya, yankin arewacin Najeriya ya fuskanci annobar ambaliyar ruwa a Daminar Bana, al'amarin da ya sanya miliyoyin jama'a suka rasa muhalli da gonakinsu na noma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, mi hada alkhairi karbiya da zamba.
Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar kizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla. To a yau shirin zai duba ne kan wata sabuwar manhaja da aka kirkiro dake amfani da yanar gizo don kawo sauki ga fannin sufuri a Najeriya wacce ake kiranta da Legend Ride. Hakan kuma na zuwa ne a yayin da ake dada samun ci gaba a bangarori da dama sakamakon zuwan zamani wajen amfani da fasahohi iri daban-daban da ma hanyoyin samarwa da matasa ayyukan dogaro da kawunansu. Muhammad Mustafa da aka fi sani da mu shine shugaban manhajar ta Legend Ride, ya kuma yi ƙarin haske kan dalilan da yasa aka kirkiro da wannan tsarin ta manhajar.
Muna son dama mu kirkiro abin da zai shafi youth wanda zamu nemarwa aiki ga youth, to kaga either through ICT ko kuma bayar da aiki haka direct. To shi yasa muka kirkiro wannan. Mu ai namu tsarin akwai waɗansu kamfanoni wanda suke kafin mu, to mu namu ya fi nasu sauki saboda mun duba mun ga yanda nasu yake da tsada, to kuma ka san yanda halin Najeriya yake ciki, to mun sa talaka ko kuma in ce talakawa a cikin tsarin mu. Shi yasa ma muka sako da keke napep, wato idan baka da kuɗin da zaka bi babban mota sai ka bi keke napep, kuma bayan haka zaka iya bada sakonni ba sai ka sha wahala ba. Daga office din ka zaka iya, akwai dispatch writers din da zaka iya kira akan application din mu ka aike su su kai ma envelope ko su kai ma sako, kuma bayan haka ma ba iya cikin jiha ɗaya ba, zaka iya yi kamar daga Jigawa zuwa Kano ko kuma daga Kano zuwa Lagos, zaka iya kai kira ka bada sako.
Adam Abdullahi da ke zama da sadar manhaja ya yi ƙari kan yanda wannan tsarin zai taimaka wajen canja rayuwar matasa.
Ni matashi ne da na taso a jin rayuwar da kake ta wahala da rayuwa, da Allah ya mana sanji, to saboda ba a kawo ci gaba musamman gari na Kano ina na taso na san yacce rayuwar take musamman ma yanzu yacce abubuwa suka tabarbare.
To idan muka yi la'akari da wannan ci gaba ne aka kawo kuma abu ne da yake tafiya da zamani, abu ne wanda ake tafiya da abubuwan da suka shafi yanar gizo, kuma kana mu'amala da kafafen yanar gizo zaka iya amfani da wannan ma sabon manhaja da aka fito da shi. To ya kake ganin yunkurin waɗannan duba da ganin cewa shugabannin da su ma matasa ne fa su yunkuro da wannan abu dan a taimaki juna da sauransu, ya kake ganin yanda matasa suke sa kai wajen kirkiran abubuwan da zasu kawo musu ci gaba?
Muna wani lokaci ne yanzu da ya kamata a ci duniya ta koma ma hannun matasa, so shi wanda ya fara initiating din abun ya ma nemo mu matashi ne, so mun san shi, sai shi ma Allah ya taimake shi ya samu canjin rayuwa ya koma rayuwar kasashen waje. To daidai bai manta ba, bai manta gida ba, yana rayuwa a Dubai sai ya haɗu da mutane wanda dai suke da arziki da zasu iya taimaka wa kasashen, tunda za ka daga can suna akwai kungiyoyi organization non governmental da suke taimaka talakawa ɗan gudun hijira da wani ne suke ga ya haɗu da su, sai shi ma ya kokari ya ga to me zai a taimaki kasar sa Najeriya ita tarihi. Suka zauna ya gaya musu anan ana Uber ana Bolt ana wane ne to ga tsarukan da suke, sai ya za a yi mu ma a kawo wani cikin tsarin, amma ya zama very affordable yadda zai zama kowa zai iya amfana, kowa ko da a ƙauye kake zaka iya amfani da wannan network din da zasu kawo, so kowa zai iya amfani da shi. Kin ga wani abu ne da za a taimaka al'umma sosai, kuma muna da Allah ya bamu popularity da muke iya isar da sako a kowane lokaci. Misali ka ji wancan ya ce min COO Sanda, to akwai mubi ina Sanda da nake yi cikin taimakon Allah, yana da millions of viewers, duk sati ran Asabar din na saka ana kalla ko ina har ƙauyuka, to duk inda na saka wani abu mutane suna gani, so ta wannan hanyar zan tallata abun nuna mutane ne ma'anar abun, me alfanun su da me za su amfana da shi.
To wanda irin kira zaka yi wa matasa ɗan kuma ka ganin cewa su ma fa ba a basu abu ba, su tashi su mike su kawo wani abin da zai amfani al'umma, musamman ma ta wannan amfani da zamani da kuma lokaci da kuma irin fasahohi da ake.
To abu na farko dai da kawai nake jan hankalin matasa shine akwai wani abu da ake ce stigmatization, to mutanen mu yanzu suna gida sai su ga an ka kaza sai su ta ce ne da yana wada su wannan ai sun zo ne dan su amfani da mu, to ba haka abin yake ba. Abin da yasa kudi aka fara kaiwa duk wani abu na ci gaban aka kawo Najeriya kudi ake fara ba aka arewa, kuma dalili shine mutanen mu ba sa fahimta abu, suna da wannan stigmatization dan da su ga kaza to komai sai ai ta kaiwa, to kuma tun da menene yawanci mutanen mu akwai tsoro, rashin iya tsayuwa kai magana a gaban mutane ko kuma rashin fahimtar abin da aka kawo. To cikin taimakon Allah, tunda dai Allah ya sa mu mun fahimci me abin yake nufi, to bari mu karbo abin. Duk wanda za su yi sun sani, an san gari na, an san iyayena, in a Kano kake, in a Kaduna, Abuja, Bauchi, you know, Jigawa, Gombe, ko ko ina ka sani a gari kaza nake so bazan ka wani abu da zai cutar da kai ba duk bayanan da nema janin ne kafin in yadda da su sai da nayi bincike akan komai na su na tabbatar da sahihancin amfanin su a cikin al'ummar mu so wannan dalilin ne yasa nake kira ga matasa da in je aka kawo abu na cigaba su dina mai da kansu baya
good njoko yar jihar Imo ce a Najeriya wacce ke cikin tafiyar tsarin ta legend right ta bayyana hanyoyin da za a iya bi wajen amfani da manhajar
in kuna so ku bikin ride ku je online ku bukin ride din su it's very affordable and it's the best yana da araha sosai
to duba da irin ci gaban nan da aka samu kuma yanzu ya koma wato ta yanar gizo in nace yanar gizo ina nufin internet kenan yanzu kuma ya koma taya kike ganin cewa matasa a wannan zamanin sun rungume wannan tafiya
to wannan tafiyar na legend right ba abun wuya bane duk wanda yake so ya amfani da shi ko mutanen da suka je makaranta mutanen ba su je makaranta kuma mutanen ba su iya amfani da internet za su yi amfani da shi ko kuma baka yi amfani da internet so za ka yi ma mutum magana an ce wanda yake yin tambaya ba ya bata hanya za ka sami mutanen da suka amfani da internet dan Allah ina so in booking right the legend right sannan su tambaye ka
fitaccen mawakin harshen Hausa a Najeriya Ali Isa Jita wanda shi ma jakada ne ga wannan tsarin yayi kira ga matasa kan su guji bata lokutan su a shafukan sada zumunta a yanar gizo abubuwan da ba su amfani su ga komai ba
yawanci zaki ga matasan mu sun yi yawa akan TikTok da dai sauran su da Facebook kuma ba abin da ake tattauna na alheri in banda shirye ta da shirye wani lokacin so ya kamata matasan mu su san yanda za su suke amfani da wannan dama ta social media su kuma ko abin da zai amfane su so ina ga wayewa ta zo mana da yanda zaki ga ana shiga TikTok wannan ta iya video duk an zama yan wasan kwaikwayo dai wayannan mawaka tsirawa da sauran su so in dama irin wannan ta zo sai su amfani da wannan basira ta su ta social media su kuma amfani abu
to wajen irin kirkirin kamar manhajoji da zai kawo ci gaba kamar yanda muka ga an kirkiro da manhaja ta kawo sauki ga al'umma wanda irin kira ko shawara zaka ba su ganin kamar yanda kai batu kar ya zamanto muna bata lokaci a irin kafafan sada zumunta da gidi
kwarai dole sai mun ba zamani da abin da zamani ya zo mu yi kokari mu karbe shi hannu bibiyu tunda duniya ce ta canza aka ce duniya a tafin hannunka muna gani yanda mu cikin minti daya abubuwa suka canza a wannan zamani so dole dai matasan mu kokari dai mu bi wayewar sannan mu bi zamani kuma mu yi amfani da shi ko da yaushe ta bangare da zamu je amfani
madalla to an sauraro iya abin da yake muku kenan a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi ku sake kasancewa a shirin na gaba bi salam
to masu a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim masu sauraro ai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyin masu sauraro ba yanzu kuma sai labarai a takaice
to Hafiz a takaice cibiyar nazarin yaki ta ce shugabancin rundunar sojin Rasha ta janye jami'an ta daga birnin Kherson da Rasha ta mamaye ta hanyar tsallaka kogin Naifa saboda hasashen kutsawar dakarun Ukraine to sai dai Moscow ta bar wasu dakarun ta da ta girke kwanan nan da ba su da kwarewa a ɗaya bangaren kogin domin kawo wa Ukraine tsaiko wajen mai da martanin hare-hare a yayin da Rasha ke kokarin kammala janyewa baki ɗaya a cewar cibiyar tsohon shugaban kasar Afirka ta kudu Jacob Zuma da ya fama da badakaloli ya yi jawabi ga manema labarai a jiya Asabar karon farko bayan kammala hukuncin zaman gidan kaso na watanni 15 sakamakon batanci ga kotu yana mai zargin cewa tsarin shari'a na kasar yana tattare da rashin adalci da kuma kutsawar muradun kasashen waje dubban yan kasar Iran na daga cikin mutane kusan 80,000 da suka shiga wani gangami a jiya Asabar a Berlin wanda shine gangamin zanga-zanga mafi girma da ake gudanarwa a birane a fadin duniya domin nuna goyon baya ga zanga-zangar da mata ke jagoranta a Iran.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu gaba ɗaya yanzu a madadin